Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. A motso kusa da akwatin rediyo yayin da za a samu karfafawa da ginuwa a shirin. A yau muna tafe da fili na kiwon lafiya wadda Dattijo Benjamin Agayon zai bishe mu a shirin da kuma karfafa mu a fannin kiwon lafiya. Mawakinmu na yau shine dan uwa Tina Bello daga Jos Ajiyar Plateau. Za mu saurari Pastor Daniel Fule Chada da kuma Pastor Audu a shirin na yau. Sai ai kokari a bi mu a hankali. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro barkanmu da sake saduwa a wannan fili na kiwon lafiya. Sunana Elder Benjamin Agayon. Yau za mu yi magana a bangare na fari na hawan jini. Hawan jini yana daya daga cikin manya-manyan cututtuka da ko ina ne ka shiga a duniya mutane suna fama da shi. Yanzu ma bincike ta nuna cewa yara ma da matasa suna fama da hawan jini. Shi hawan jini bai damu da shekarunka ba. Abinda kawai ya damu da shi shine idan ka shirya mishi wuri domin shi ya shigo, yakan shigo. Saboda haka yana daya daga cikin cututtuka wadda yanayi ne na rayuwa yana haddasa su. Ba wani takamammen kwayan cuta wadda yana haddasa hawan jini, domin wannan ana kiran shi ciwo ne na rayuwa. Domin wannan za mu duba yaya ne hawan jini yake. Idan zuciya yana bugu domin ya wasar da jini zuwa cikin zuciya, akwai wani karfi wadda bugun zuciyan yana haddasawa a cikin jiki na jijiyoyin jinin mutum. Sannan wannan karfin da yana zuwa domin bugun jinin ya kamata ya tsaya ne a wani yar bangare, bai kamata ya yi yawa sosai ba. Amma hawan jini yakan shigo ne idan an samu damuwa a cikin jijiyan jini, ko wani abu ya rige ramin jijiyan jinin, ko kuma ta wurin wani damuwa jijiyoyin jinin sun daskare. Idan wannan ya faru, abinda yakan faru shine gudun jinin ba yakan tafi daidai yanda ya kamata. Jijiyoyin jinin sukan daskare, sannan gudun jinin sai ya tashi. Shine ana kira hawan jini. Idan wannan ya faru, in ba a magance shi ba, yana iya tafiya har ya haddasa ciwon zuciya, daga ciwon zuciya har shanyewa, daga shanyewa har mutuwa. Ka gani kenan, ya kamata ka lura da wannan bato na hawan jini. Yau domin yanayin rayuwa mutane da yawa suna da hawan jini. Sannan hawan jinin nan bai kamata ya yi yawa ba. Wane yanayi na jini ne ya kamata ya kasance domin kyakkyawan aiki na jikin mutum? Idan ana gwajin hawan jini, ana gwada lokacin da zuciya ya mase ne, wato karfin masewan da karfin sakewan zuciya lokacin da zuciya yana bugu, shine ana kira hawan jini. Amma idan sakewan ya yi yawa, shine ana kira hawan jini. To, mai tsauraro, kyakkyawan gudun jinin mutum ya kamata nan ban shi ya zama 120 lokacin da zuciya ta mase, da kuma 80 lokacin da zuciya ta sake. Idan ya zarce wannan number 120 zuwa 80, wato ya nuna in ya yi yawa, ya nuna cewa mutum yana da hawan jini kenan. In ya kuma ya kasa ya nuna cewa mutum gudun jinin shi ya gaza in ya gaza wani damuwa ne kuma sannan ina so in tafi kai saye mu je mu duba wadanne alamu ne suna nuna cewa mutum yana da hawan jini na daya shine mutum yana iya samun ciwon kai hawan jini yana haddasa ciwon kai wato idan ka ji ciwon kai bai nuna cewa kana da hawan jini ba domin alamu na cututtuka suna haduwa da yawa amma idan ka samu alamu kaman guda 4 zuwa 5 na ababan da zan lissafta su to kai bincike na zancen hawan jini daya shine ciwon kai na biyu zuciyanka yakan dinga bugu sosai na uku wani lokaci mutum yakan dinga samun fargaba idan yana zaune zaka ya dinga ji zuciyar shi na fargaba kaman wani abu ya faru amma bai san ko menene ba wannan yana da alaka da hawan jini wani lokaci gajiya wato kasala ba za ka yi kai tafiya nan da can ba sai ka ji ka gaji hawan jini yana haddasa wannan har ma wani lokaci ma hawan jini yana hana haihuwa in mace ne ba za ta yi ta yi ciki ba ko kuma in namiji ne ba za ya iya ya ma mata ciki har ta samu haihuwa ba ka gani wannan ya kamata a kiyaye shi kenan hawan jini ma wani lokaci yakan sa wato ganin mutum ya rikice mutum ba zai dinga gani ba wani lokaci mutum zai dinga gani hazo hazo wannan hawan jini yana haddasa shi sannan akwai wansu ababa da yawa wanda hawan jini yana iya haddasawa saboda haka mu kiyaye hawan jini ciwo ne wanda idan ka kula da zabe na rayuwa kana iya magance shi har kai nasara da shi ko kana da hawan jini ma zaka iya ka dauka sauraren matakai na rayuwa wanda zai iya taimake ka har ka maida hawan jinin nan ka samu lafiya yadda ya kamata a bangare na biyu na wannan shirin zamu duba wayansu ababa wadanda suna iya haddasa hawan jinin menene na haddasa shi idan mun duba ababan da yana haddasa shi sannan zamu duba yadda zamu yi mu kare kawunan mu daga fadawa ga hawan jini Ubangijin Allah ya taimake mu za mu yi addu'a Ya Allah mu na sama Ubangijinmu Yesu Kristi mun gode domin wannan bayani da mun samu game da hawan jini ka taimake mu domin daukan sauraren matakai domin mu kare kawunan mu daga hawan jinin nan sannan kai ka taimake mu kuma ka kare mu daga cuta na hawan jini Ubangiji ka ba mu albarkanka mun roka cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu amin
Kin sani baba na yace zai dauke ni muje birni lokacin sallah
ni kuma baba na ya kai ni kasuwa a keken sa ya sa mini kayan sallah mas kyau
baba na yana da babban kantin shanu
ni kan je ran mama na ya kai daga kasa har sama
to a gidan mu ko an yanka kaza
mu kuma a gidan mu an dafa shinkafa jiya kuma banda haka baba na ya sa na makaranta
sai me ai ni ma haka har mama na malama ce a makarantar mu
yawa to babanka yana kai ka asibiti a maka rigakafi don kaka kamu da rashin lafiya
rigakafi ai to yace zai kai ni gobe
ku tabbatar kun kai yaran ku asibiti don tsarin rigakafi na yau da kullum Mi yunkurin kare makomar mu.
Adventist World Radio. Murar Megan John Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa Mai sauraro sai mun gan sakonka. Mai sauraro yanzu zamu saurare dan uwa Tina Bello da wakar sa wadda ke cewa ya doki fansata. Mai sauraro bari mu ji abin da wakan nan ke cewa.
su gicciye ya dauki fansa ta duba ya dauki fansa ta bisa gicciye ya dauki fansa ta yesu bisan gicciye ya mutu ya dauki laifi na ni daya bai tambaye ni ko kadan ne ya choose ya mutu da ni ya dauki fansa ta a bisan gicciye ya mutu shi da ya yesu Ya dauki laifina Ya kai sugun uba Ya wanke susurai kai na gode Meche tuna ne uba Ya dauki fansa ta kan gicciye kanita ce ya dauki fansata masoyina ya dauki fansata hakan gicciye ya dauki fansa fansata kuma yauna gane How we worship the Lord forevermore But you stood by me And make me a winner You stood by me And changed my name again Yeah, don't give us a time Peace and kitchen Can come to Can come to
Mai tsararo barka da wannan lokaci ni ne dan uwanka mai suna Pastor Daniel Sleish Chada ina marabtan ka daidai wannan lokaci na sujaida karatun mu yana samuwa cikin littafin farawa sura ta 24 aya 1 zuwa 3 kalmar Allah yana cewa Ibrahim kuma ya sufa ya zama da dadde cikin kwanakinsa kwarai Ubangiji kuma ya albarkace Ibrahim cikin dukan al'amuransa Ibrahim kuwa ya ce wa babban bawa wanda sha'anin gidansa yake a hannunsa ya ce masa ina roƙonka ka sa hannu a kalkashin cinyata zan rantsar da kai kada ka dauko wa yaro na mata daga cikin yan matan Kan'aniyawa amma zaka tafi ka dauko masa mata a garina kan magana ya ce kalmar soho na bankwana kalmar tsoho na bankwana mu ya duwa makareci ubangijin halita Allah na sama Allah na Ibrahim Allah na Ishaku zamu yi magana game da kalman nan na bankwana ka taimake mu mun fahimci nufin ka cikin Yesu mai ceton mu amin A cikin rayuwa na lura
mutane ba sukan so su fada ma yara dukan asiri ba sai sun sofa dab da mutuwa domin ya gane ya kusan gangarawa zuwa kabari sai ya fara nuna wa yaransa takaddun banki gidajen da ya mallaka gonakin da ya tsaya ko gonakin da ya gada ko yana bin bashi wato yakan fara neman kalma na bankwana mai tsararo ina so ka gane wato a cikin yanayin rayuwar mutum karka manta in ba mutuwa akwai sufan nan sannan bayan sufan lalle mutuwan ta kan ziyarce ka me kake da shi a zuciya da yaranka ba su sani ba menene kalma na karshe Ibrahim ya sufa Ibrahim baya so a dauko madansa mata cikin kananiyawa Ibrahim ya kira bawansa ya rantsar da shi ce na rantsar da kai tafi cikin kasana kai ma dana aure rantsuwa yana cikin su akwai wa'adi ko da shike bawan yayi shakka da fari amma a karshe ya yarda ya tafi yayi biyayya da muryar ubangijinsa mai sauraro muna jin labarin Ibrahim yana magana Ibrahim yana kinsawa domin auren Ishaku dan me yace za mu sami amsa cikin littafin Galatiyawa sura 4 aya 1 da 2 abinda nake cewa kenan inji ayar Allah muddin magaji yana kurciya ba inda ya rubu da bawa ba gama yana hannun marika da wakilai duk da cewa shi mai abun ne sai lokacin da uban ya ga ya isa ya bada dukan mallaka a cikin hannunsa menene dalili ana gudun kurciya kurciya ba yakan bar yaro yayi abun kirki ba kurciya yakan sa yaro ya shagala shi yasa muna da cikakken labarin bataccen dan nan da ya karbi dukiya ya tafi ya bar natar domin kurciya menene dalili bai mallaki hankalinsa ba duba yaro ne cike da gata amma da bai gane ba kurciya ta rude shi ya rubu da gatansa ya bi karuwai ya lalatar da dukkan abin da aka danka mishi ya ya dawo gidansu mai zararon na suka gane cewa Allah yana magana da mu da cewa mu kasance da tunani mai kyau game da yayanmu duk da cewa wani lokaci ba su kan ji mu ba amma kai ma yayanka albarka lokacin da kana sofa kai musu albarka sannan ina so ka gane mai tsoraro yawancin mu da muna da yayan kuma muka mutu cikin kurciya mai zai sa in ka riga ka samu yara ba za ka futta musu albarka ba misalai sura 6 aya 20 zuwa 30 yana da shawara ga yaya su kansu yace dana ka kiyaye umurnin ubanka dokar uwanka kuma ka maishe shi ya zama layu kada ka yashe ta ba ka kasance mai biyayya ga dokar uwanka ka daura su tutura zuciyarka ka rataya su a wuyanka sa'an da kake tafiya za ta bishe ka sa'an da kana kwance za ta sire ka sa'an da ka falka za ta yi tadi da kai gama umurnin su fitila ne kwaisuwan su kuma haske ne mai tsararo kai kana cikin kurciya kai sa'a babanka ko mama suna da rai suna baka shawara to karbe shi kaman fitila shine fa haskenka shine garkuwanka amma yau yara sun musanci iyaye ba su dauki iyaye a bakin komai ba mai tsararo ina so ka gane kalman nan na soho kada mu yi wasa da shi kalman nan na soho yana shirya mu domin samaniya ayan tace in ka ci amanan sofofin nan ka fatuna fa wata rana zaka sofa lalle yayanka za su ci amananka lalle yayanka za su tayar maka yaya kada ku rubu da soho lokacin da ya sofa lokaci ne na samun albarka lokaci ne da wadansu saboda rashin kula suna samun la'ana kada ka yadda ka rasa wannan kalma na karshe na soho da zai furta maka albarka farawa 20 da 7 aya 1 zuwa 7 Ishaku ya sofa ya kira Isuwa domin yayi masa albarka menene dalili yace masa tafi ka nemo ce maka ka zo ka shirya mu domin in ci in albarkace ka albarka na soho albarka ne albarka na soho ba abu mu yi wasa da shi bane a cikin bakin soho ina so ka gane akwai albarka a cikin bakin soho ina so ka gane akwai la'ana in ya la'anta ka kala antu in ya albarkace ka to lalle ka zama mai albarka mai tsararo da ni da kai ina so ka gane Allah ya bar mu da iyayenmu domin mu more su ne Allah ya bar sofofin mu su sofa domin su taimake mu ne mai tsararo in kai soho ne kasance mai hakuri kai ma yayanka albarka mu kuma yaya bari mu kasance masu biyayya domin mu amshi wannan albarka Yesu almasihu ya fara wa'azin sa da albarka a cikin Matta sura 5 aya 1 zuwa 12 yayi ma mutane albarka ya fadi albarku ga masu biyayya ya fadi albarku ga masu sada zumunta ya fadi albarku ga masu ladabi da zai zo kara sarruyansa a cikin roya ta Yohana sura 22 aya 14 Yesu ya rufa maganarsa da albarka yace masu albarka ne wadanda suke wanke tufafinsu domin su zo wurin itace na rai itace na rai shine babban beginmu itace na rai ba wannan duniya ba wannan itacen da muka yi a tsaran shi a gonan adini wannan itacen ne za a sake dawowa da shi za a sanya shi a gaban dukkan wadanda suka yi biyayya ka fatuna Allah na fari wanda zaka ba shi daraja iyayenka zaka ba su daraja yadda ka rabu da kowanne soho da ka gani a duniya amma yau abin takeici zaka ga yaro yana kallon soho na tafiya yana masa dariya koda ya bugu ne mai tsararo kar ka masa dariya koda yana wani irin hali ne kar ka masa dariya saki zuciyarka yarda ka tosiya masa zaka sami albarka taimake su cikin aikin su zaka sami albarka ka kula da su zaka sami albarka yi fata yanda zaka karbi wannan kalma na karshe na soho wanda zai ce maka madalla ya dana ina albarkace ka a cikin su za mu samu nasara na rayuwa ba na wannan duniya kadai ba idan mun bi muryan sofofi lalle albarka ta tabbata gare mu mai tsararo in ka yadda zaka kasance mai biyayya in ka yadda zaka kasance mai bin muryan sofofi to haka zaka bi muryar Allah lati yasa a wuyarka mu yi addu'a madaukaki mun gode domin ka ji mu mun gode ka shirye zuciyar mu mun gode ka tabbatar mana da alherinka wannan itace na rai da ka shirya bari ya zama rabon mu da ni da mai tsauraro a cikin sunan Yesu mai ceton mu
an ce da kyar na sha yafi da kyar aka kama ni akwai mutane da yawa a rayuwarsu waɗanda suka fara ayyuka masu kyau amma sai suka tsaya akan hanya zaka ga mutum ya wayi gari da kuduri mai kyau sa'ad da yaje abin da yake son yayi domin bai samu biyar bukata ba sai ya samu karaya a cikin zuciyarsa to idan fa ka sa abu a gabanka wataƙila a wannan yini na yau da ya ƙare baka iya cimma wannan abun ba ko ko haƙanka bai cimma ruwa ba to ya kamata kada ka samu karaya amma ka kasance da ƙarfafawa a cikin rayuwarka ko kai mutum ne wanda yake idan ka fara abu saboda wuyansa Koko bai tafi yadda kake tunani ba kakan watsa da shi akan hanya wannan ba rayuwar mai nasara bane irin wannan rayuwa ba na mai samun ci gaba bane a cikin rayuwarsa idan ka bar abin da ka fara baka karasa shi ba wata illa da kiris ya rage da ka cimma burinka akwai mutane da yawa da suka samu ci gaba suka samu dukiya mai yawa domin sun je sun karasa aikin da wani ya bari ne bai karasa ba akwai labarin wani da yaje haƙan zinariya yayi ni yana haƙa bai samu ba sai ya bari da ya rabu da wannan gurin wani yaje da ya haƙa da kaɗan kawai sai ya cima wannan zinariyar shine sai ya ɗiba ya tafi da shi saboda haka idan ainin yau baka samu biyan buƙatan abin da ka soyi ba akwai gobe kada ka karaya domin Allah ya sake baka dama a cikin alherinsa domin ka ƙarasa abin da baka iya ƙarasawa ba kada ka gani cewa kai a wannan yini bai yi nasara ba gobe ba za ka samu yin nasara ba a'a ya kamata a ce da kyar na tsira ina ganin yafi da ka ce da kyar aka kama ni idan muka duba bisa ga zancen da muke yi gon maka ce da kyar na samu nasara akan wannan abin da nayi da ka ce ka dan ya rage da nayi nasara akan wannan abin da nayi ka kasance da wannan tunani ka roki Allah ya baka bacci mai ni'ima domin gobe cimma burinka
da wannan muka kawo ga karshen shiri na yau na ba da gaskiya na kuma sa mu tabbacin cewa mai sauraro ya samu ginuwa in haka ne godiya ga Allah ayi kokari a ci gaba da gaitan yan uwa da abokan arziki su ma su samu albarkun da kake samu ta dalilin sauraron wannan gidan rediyon idan kana da tambaya Karin bayani, bukatar addu'a, shawara ko ta ra'ayi, sai a rubuta mana adireshi email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a Facebook, adireshin Facebook namu shine awr/hausa. Sai mun gan sakonka. Godiya zuwa ga Dattijo Benjamin Agayon, dan uwa Tina Bello, Pastor Daniel Sule Chada da kuma Pastor Audu. Abokan aiki na anan kamar Omolaye Olushola Jigede da kuma Eze Iluwemci, duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Ni ne Ishaya Zakaria ina cewa mai sauraro, ka tuna da cewa ƴan zaki sukan ji yunwa, sukan rasa, amma duk wanda ke bidan Ubangiji ba zai rasa kowane abu mai kyau ba. Tuna da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.